这阿哥现在走到海呀美酒，
这阿哥现在走到海呀美酒，
这阿哥现在走到海呀美酒。
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba da sake kasancewa da ku a cikin shirin da rashin tayi. Shirin da ni nake shiryawa nake kuma gabatarwa. Sautari akan ce matasa ba a samar musu da abun yi, an bar su karazube. A wani lokacin ma akan ta'allaka tashi hankali da yawan rigingimu da yawan matasan da ba su da abun yi. A birnin Jos a jihar Plateau sana'ar sayar da rake ta zama wata hanyar samun dogaro ga kai ma wasu matasa musamman ƴan makaranta. Wakilar murar Amurka da ke Jos, Zainab Babaji, ta yi tattaki zuwa kasuwar inda ta yi hira da shugabaninta. Cikin hirarsu, Malam Yakub Muhammad, sakataren kungiyar ƴan kasuwar, ya bayyana yadda suke gudanar da sana'arsu da alfanunta da kuma kalubalen da suke fuskanta. Ga yadda firar tasu ta kasance.
To ya kuke gudanar da wannan sana'a ta ku ta rake?
Wato muna yin ta kashi biyu, amma kashi na farko shine wanda yafi karfi. Za mu je gona mu saya, mu kawo kasuwa mu sayar, sannan kuma mukan ba wasu dama in mutum ya zo mun zauna mun yi magana da shi, misali kaman dillanci kenan. To dan haka kaman wani bafataki haka zai zo mu yi tsari da shi, mu nuna masa to ga yadda ake yi, in ya gamsu sai je kawo sai a sayar masa. Amma wannan shine mafi karanci, amma mafi yawa ana zuwa a je a sayo ne, ko a baka bashi ko ka biya kuɗin ka a hannu. Wannan shine inda muke. To idan mun zo nan wajen sayarwa kuma, wayannan da kike ganin su wannan bayan Allah da suke yanka raken nan, akwai masu saukewa, akwai masu kankarewa, akwai masu sassakewa, akwai wanda kuma wannan yayin da yake gare shi ma su kuma aikin su kenan, su kuma su zo su ɗebe shi. In sun ɗebe shi su yi buhu buhu don mai dan a sawa tumatir, shi kuma inda za a kai shi ya tafi lafiya za ki gare shi kamar an shafa masa mai, ba tare da ya samu ciwo ba jiki. To akwai wannan bangaren kin ga a takaice yadda muke kenan. Su kamar mai kan mukan ba su raken nan wanda ka mai kai ɗaya kai biyu zuwa daidai inda kaso shi ta inganta, zai in yi sayar gwashe gari ya kawo ma kuɗi. Sannan akwai wanda suke zaune kuma a waje ɗaya, kamar wanda zaki gansu a unguwanni haka, ko kuma mata. To su mafi yawan sun zo za su sai kamar na kwana uku ko huɗu sai su je su sayar. In sun dawo sai su zo su kawo kuɗin, wasu kuma sun biya.
To wani alfano za a ce ake samu a wannan kasuwanci na rake?
To amfani dai shine mafarko tukunna, akwai samar da aikin yi musamman ga shi mai kawo kayan da matasa, wanda yake wa'ensu su ma ɗalibai ne, kaman wanda suke kankara nan, dan da lokaci ne kika zo nan da zaki gansu, da su ma suna da bangaren shugabanci da chairman da secretary su. To amfanin shine muna samar da aikin yi, kamar su akwai wanda suka graduation a university a nan, wasu sun zama doctor, wasu sun zama abokan aikin ku yan jaridu, wasu kuma muna nan tare da su haka, wasu engineers ne haka, duka muna nan a nan tare. Wasu kuma da kanan za su samu jari babba sai su kama wani kasuwanci. To bangaren wayannan matasa kenan. Mu ma da muke saukewa din muna saukewa ne ba dan wani adam mu samu wani abu, mu biya makarantar yaran mu, mu biya haraji da yake kanmu na gwamnati da kuma namu na union, duk haka abin da muke kenan.
To tun lokacin da kuka fara wannan sana'a akwai wani tallafi da gwamnati ta kawo muku?
Tallafi wanda gwamnati zamu ce ta samar a nan shine fili, domin shi kan kashi sana'a ba zai yiwu ba sai da wajen sana'a. Amma wai kuwa ce tallafi na kuɗi haka don wanda ba su da jari, gaskiya gwamnati ba ta bayar da wannan ba. Kamar wannan sharar da muke fata, muna fata a ce an samu yadda za a danga inganta ta haka, maimakon a ce in muka kwashe ta can muke kai ta, in muka kai ta can mu kona ta, masu noman lambu su danga kwashewa. to da mun so a ce ko da private sector a ce ana packaging dinta yau daidaikun jama'a a ce ko kamfanoni ana packaging ana gyara ta ana sarrafa ta yafi inda ake masa hakanan
amma kun taba ba ko da gwamnatin shawara ne cewa kuna da wato dattin da ya kamata a yi amfani da shi wajen sarrafawa domin a samu amfani
to kai tsaye tunda wannan kasuwa na lokar gaman ne kai tsaye ba zan ce mun taba ta magana da wani chairman a yanzu present amma a baya can amma a yanzu wani lokaci ma'aikata kamar na lokar gaman wanda yake supervisor haka da masu karban collectors mukan tattauna wannan matsalolin
to suwa ne ne suke sayan wannan rake na uku
eh mutanen cikin gari ne nan jos al'umma ne maza da mata saboda wasu zaki ga an aiko su daga asibiti su zo su sayi rake me dalili saboda suna da hepatitis B ne suke kiran shi ko me to za ka ga sun zo suna sha to amma saboda yawan masu yanka raken in aka ce sun fara talle to wayannan masu nema daga su zo daga asibiti an aiko su zo su sayi rake ba za ka gan su ba saboda mutun yana zaune a kofar gidan shi zai ga mai san rake ya zo ko kuma ya ga mata a anguwan su a ko ina ne to za ka ga gashi nan ana sayarwa haka
to dai kina ga wannan guri babbar kasuwa ce akwai waɗanda suke zuwa daga waɗansu jihohi ko da ma a ce ko kasar waje suna zuwa domin kwasan rake anan
eh an hakika akwai akan zo daga kaman jihohin da suke kusa da mu haka kaman Bauchi amma dai kaman daga Bauchi haka dai zuwa dai abinda ya fara within the local government na Plateau State anan muka fi haka ma haka amma akwai waɗanda da suka fara zuwa suna wayansu mutanen India ne dan suna sayen shi in aka sarrafa shi su kai shi airport amma tunda muka samu matsala na rigingimu a jihar Plateau to wannan abubuwa ya mai da mu baya gaskiya ya mai da mu baya wannan don wayannan sun daina zuwa akwai kuma wanda wasu kuma dan ga tatse ruwan shi suna melting din shi to wannan masu melting dai ko bana ma sun zo mun ce musu to yanzu in za su zo mu yi shi inda zai zama mu mun san amfanin da za su samu mu mun san amfanin da za mu samu su sun sani da mu sayar musu mai inganci su ba mutane da inganci don kada a yi abin da ba shi da inganci ya kashe mana kasuwa to su din muna din da bana sun zo to yanzu muna sare da ganin su in Allah ya yarda
to waɗanne matsaloli za a ce kuna fuskanta wannan sana'a taku
to babban matsaloli da muke fuskanta shine na rashin jari a wasu membobin gaskiya abun ya zama yana buƙatar babban jari wasu kuma ba su da jari sannan kuma kan kanshi nan din muna da buƙatar tallafin gwamnati kenan kamar na jari kenan ko to sannan banda wannan akwai matsala biyan haraji ka na gwamnati kamar a ce ana ƙara haraji a ce ga wannan yawa wani lokaci akan hanya duk da an bada sanarwa zaka gwamnatin tarayya ta bada sanarwa ta cire masu harajin kan hanya amma za su suna tare mana membobin mu kan hanya
to banda wannan matsala a nan gurin akwai wani matsalan da kuke fuskanta
matsalar da muke fuskanta a nan kamar na fili kamar na kwasan shara matsalar da kuɗi take ci gaskiya sharar tana cin kuɗi a yasa kika ga farko nake muke magana muna fatan mu samu da kun jama'a ko kamfani ita sharar ma mun kwashe ta mun kai ta can din ai packaging din da ta samar mana da wani kuɗi shiga domin sharar nan tana cin kuɗi kullun dai muna sharar da zai haura 6,000-5,000 kuma gwamnatin ta ce za ta yi maka wannan sharar ba ta yi ba
to daga ƙarshe ko kana da wani ƙarin bayani
to ƙarin bayani da roƙon da nake ga ita gwamnati da tallafa wa 'yan kasuwa musamman a jihar Plateau 'yan kasuwa su suka sha wahalan crisis mutanenmu muka rasa mun rasa jari 'yan kasuwa na ko'ina kuma mu 'yan kasuwa ba mu da bambancin addini ko da an yi crisis gwamnati ta sa doka idan muka fito zan siya wajen krista zai siya wurina kuma za ki gan mu a tare muke matan da ki suke zuwa za a gansu matan krista ne da na musulmi mazan ma krista da musulmi mu a 'yan kasuwa ba mu san bambancin addini ba abin da ya haɗa mu shine saye da sayarwa kuma mutum ya bi doka wannan kuma roƙon da nake gwamnati ta tallafa wa 'yan kasuwa. Gaskiya 'yan kasuwa ba su da jari, wa'yansu ma suna business ne yanzu akan bashi ake bin su, mafi yawa 'yan kasuwa haka suke. Amma gwamnati ta zo ta tallafa kamar da muke ji a wasu jihohi, za ga ana tallafa 'yan kasuwa. To kuma muna roƙo a jihar Plateau kar mu zama sai dai mu ji alheri a wasu jihohi, mu kuma nan jihar Plateau mu kafi cancanta mu samu alheri, dan mu ne muke da wajen da kowa zai iya zuwa yi kasuwa. Mu ne kowa, kowane irin kaya a nan Plateau, in ya zo na nan Plateau ya fi armashi a wajen 'yan kasuwa, za su zo saye shi. To mu ne muke buƙatan gwamnati ta tallafa, ta shigo ta tallafa mana in Allah ya yarda. Allah ya sa kuma gwamnati wanda suka je su sanar da inda ya kamata a sanarwa.
Jama'a, abin da ya sauka kenan, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, mu ci gaba da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, da Solomon Abo da Chubahiro Dodone da suka shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
Amma ba bi sa shashan ce ba, kana ba bi sa sakar ce ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abinka, ashe ko kashe shi ta hanya.